A ranar 26 ga watan Yunin da ya gabata ne labarin yadda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa al'ummar jihar umarni da su shirya don fara neman lasisin mallakar makamai don kare kansu daga 'yan ta'adda ya karaɗe kafafen yaɗa labarai, inda gwamnatin ta ce a shirye take ta haɗa gwiwa da kwamishinan 'yan sandan jihar da ya bayar da lasisi ga duk waɗanda suka cancanta mai buƙatar samun irin waɗannan makamai don kare kansu. Sai dai bayan fitowar wannan sanarwa kan matakin, al'umma a ciki da wajen jihar sun yi ta tofa albarkacin bakin su, inda wasu ke marhaba da shi, wasu kuma ke cewa matakin ya nuna gazawar gwamnatin jihar ne. Malam Kabir Adamu masanin sa'anin tsaro ne a Najeriya.
Wato akwai ta hanyoyi da yawa da za mu iya diba wannan matsalar, wadda kuma kowace ciki hanyar gaskiya ba za ta magance matsalar tsaro da ake da shi a Zamfara ba. Don matsalar tsaron matsala ce wadda ta ke da nasaba da zamantakewa da kuma rashin ingancin hanyoyi na magance rashin daidaituwa na siyasa kenan. Zaki ga akwai korafi waɗanda 'yan jihar ke da shi daban-daban, wanda kuma hanyar da ake bi wurin kokarin magance irin korafin bai yi tasiri ba.
Duk da cewa ana ci gaba da cece-kuce akan matakin na gwamnati Bello Matawalle, shugaban kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa a baya-bayan nan na hukunta 'yan ta'adda masu tsegunta 'yan bandiga da sauran miyagun iri, Alhaji Sani Abdullahi Shinkati ya ce
waɗannan abubuwan da suka fito wala an fara samun su, domin suna nan sun fara zuwa suna neman a yi sulhu. Akwai wani gari ma da inda suka je suka wace garin, sai a yi zaman sulhu da su mutanen gari, sun ce za su aje makamai. Amma halin da muke ciki a Zamfara, mun jaye labarin sulhu, babu sulhu tsakaninmu da kowane ɗan ta'adda, domin gwamna ya ga hanyoyi da dama domin a samu zaman lafiya a banza tattura. To ga matakin da aka ɗauka gaskiya, domin akwatin da muka aje akwatin kawo koke da bayanai na sirri, wanda muka umarni cewa duk wani wanda adda wani bayani na sirri masu ba da bayanan siri ga wayannan 'yan ta'adda, a rubuto sunan shi da sunan garin su, in akwai lambar waya a samu lambar waya. Amma shi wanda zai aika wannan saƙon na sirri kada ya sa suna ne ya zo ya sa cikin wannan akwati gaban gidan gwamnati guda biyu. Sannan akwai lambobin waya guda uku da an ka yanka ce a rubuto saƙo da kuma WhatsApp da voice message wanda zai iya magana amma ba waya. Kuma cikin wannan telephone ɗin aka aiko man bayanai na wani dagaci shine uban ƙasa wanda ke ma'amala da ɓarayi. Kuma akwai kuskurimar da ake so a yi ma wata doka ta panel court ta shari'a ta shekarar 2000 wadda tsohon gwamnan jihar Zamfara Ahmad Sani Aliyu Bakurar kafa, wanda za a yato da wata kotu ta tare da gidanka, wanda nan take da an kama ka za a yi maka hukuncin da doka ta tana da a yi maka shi.
A ɓangaren shari'a kuma, masanin kundin tsarin mulki a Najeriya kuma fitaccen lauya barista ne Nasara Kogo cewa ya yi
al'amuran magana rashin tsaro, akwai nauyi na shugaban ƙasa, akwai nauyi na gwamna. Saboda sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban ƙasa shi ne babban kwamandan askarawan sojojin Najeriya, sannan kuma ya bashi dama shi ne zai shugabanci taro-taro da marundunoji wanda yake ya shafi takokin tsaro, kamar sashe na 153 ka la ma a cikin baka, sashe na 229 har zuwa mai 128. Duka Allah ya ɗora mashi wannan nauyi. Kuma su gwamnoni suna da haƙƙi, saboda su ne shugabannin tsaro. A kan haka ne ake ba su security board, wato kuɗin tanadin yin maganin matsalar rashin tsaro. To da haka, in har gwamna yana da ra'ayin ya taimaka ma al'amuran da ya shafi tabarbarewar tsaro a jihar, shi ta yi amfani da wannan kuɗin ya so makamai, nemi lasisi ya haɗa ƙungiya ta 'yan sa kai da ya nemi gwamnati musamman hukumomin tsaro wanda shi ma memba ne, ya nema a ba su dama daga nan kafa rundunonin sa kai wanda yake za a ba su wannan makamai.
Ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Zamfara na sake jaddada cewa a shirye take ta sauƙaƙawa mutanen jihar, musamman ma manoma, wajen samar da makaman kare kai don su ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Ima Abdullahi, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.